Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Gwamnatin jihar Niger da ke arewa ta tsakiyar Najeriya ta samar da ma'aikata ta musamman mai kula da makiyaya ta farko a tarihin jihar domin warware irin matsaloli da makiyaya ke fama da su waɗanda suka ci cinyewa tsawon shekaru da dama. A cikin shirin namu na wannan makon, wakil Mustapha Nasiru Batsari ya tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin Fulani makiyaya a Najeriya inda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Alex Danijuli, kuma ni ne wakil National President na ƙungiyar gamayya ta Fulani ta Najeriya, Moggal Fulaku.
To, a matsayinka na ɗan jihar Niger kuma makiyayi, wannan ma'aikata da aka samar ta kula da harkokin Fulani makiyaya, wane tasiri za ta yi musamman wajen bunƙasa kiwo na dabbobinku?
To, ni dai ina tunani a matsayina na makiyayi na Bafulata ne, wato wannan ma'aikata da ake ƙirƙiro ta ministry na Fulani a jihar Niger, wato wata makaranta ce ta duniya ma gaba ɗaya aka buɗe a jihar Niger, domin duk Bafulata ne wanda ke so ya ji an ce an buɗe ministry wato kula da harkar makiyaya da abubuwa. To, ya tabbata an kawo cigaban da Fulani kiwo zai ci gaba, kuma za a samu nasarori da yawa. Don wannan shi ne kamar farko wanda aka fara ƙirƙiro abin da zai kawo bunƙasa ga zaman lafiya a Najeriya akan Fulani wannan ma'aikata.
Na'am, to yanzu me kuke so ku ga ita wannan ma'aikata ta yi muku tashin farko din nan ku makiyaya?
Mu tashin farko yanda mai girma gwamna ya yi wannan abu saboda Fulani a ci gaba, kuma a samu zaman lafiya, kuma a samu haɗin kai. Waɗannan wurare da aka ci girarzan da aka cewa an buɗe su sun kami wannan gwamnatin, amma ba su fara aikin da ya kamata ba. To, muna son shi mai girma gona da mutanenmu a damu da wannan girarzan.
Wato, gandun daji na inda Fulani ke kiwo da shayar da dabbobinsu.
Da shayar da dabbobinsu a kula da wannan wurin. Wato, idan aka kula da wannan girarzan da aka buɗe muna a Niger State, to duk wani abun da a yi damu bahilaci in dai na kiwo ne da noma za a samu insha Allah.
Na'am, to amma Alhaji Yuli, wannan gandun daji kowace gwamnati da ta wuce yawanci in ka lura Fulanin ba su zama, kana ga yanzu za a yi to a shawo kan ku Fulani ku ringa zama a wannan wuri?
To, abin da yasa rashin zaman lahiya da babu shi a wannan wurin, rashin ta da hankali da yawan waɗannan ta'addancin da ke ta faruwa, shi ya hana Fulani zama wannan wuri kamar yadda suke su zauna su buɗe ƙahonsu su yi walwala. Amma kamar yanzu yadda tsari ya zo da in mai girma gwamna ya saurari shawarwarin da muke bada da sauran yan majalisar shi na kusa da shi wanda an zaɓe su saboda su kawo zaman lahiya a Niger da ci gaba, in muka samu wannan abin da muke bukata gona insha Allah, kowane Bafulatan zai koma masaukin shi zauna, da manoma za su koma wurin su zauna, za a kula da noma ta kuma kiwo zai ci gaba insha Allah.
Na'am, to yanzu ya zaka kwatanta yanayin yadda su makiyaya Fulani suke a jihar Niger a halin da ake ciki yanzu?
Ai, yanzu ba duk Bafulani da ya kwana cikin jihar Niger gaskiya na cikin farin ciki, don ya san an kawo gyara, an kawo ci gaba, kuma lallai za a samu abin da ake so insha Allah.
Na'am, to amma akwai dabbobin ma tukun, don ganin yadda kamar yadda kace batun rashin zaman lafiya din nan yawanci babu dabbobi, shanun nan babu su. Me za ka ce game da haka?
Samun kawai wannan mulki da aka yi na jihar Niger, Fulaninmu da suka tashi wasu suka koma Taraba, wasu suka koma, duk za su dawo, duka suna hanyar dawa saboda wannan mulkin da aka buɗe cewa lallai za a samu zaman lafiya a Niger, kuma yadda gwamna ya ba mu haɗin kai insha Allah.
Na'am, to amma kamar misali shi kwamishinan nan da hillace ne kuma makiyayi, tashin farkon nan yanzu me kuke so ku ga ya mai da hankali a ku kanku makiyaya din?
To, shi dai wannan kwamishina da Allah ya bamu na jihar Niger, fatan da muke mashi kullum muna mashi addu'o'i na alheri, kuma muna ba shi shawari, kuma yana jin shawara abin da ya kamata ya fara yi saboda ya fara jin sakuna. Yana jin kuke-kuken Fulani yanda abun yake, yadda Fulani suke ji a jikinsu, kuma abin da muke so mu ga yana yi kenan. To, yanzu mun ga ya fara cewa kan haɗa kan Fulani, sarakuna, dagatai, masu unguwanni, cewa su zo a haɗa kai a saurari wannan ministry dan a kawo ci gaba abinda kuma ke damu Fulani su ga mushi kuma ya fara sauraron Fulani to saboda haka ka gani mu a ganin mu insha Allah abinda muke so ya fare kuma shi ne kamar ci gaba insha Allah
na'am Alhaji Ulu akwai batun burtali din nan so da za ka ga shanu yanzu kan titi ma suke tafiya inda mota ke bi ni kuke so a yi a cikin hanzari game da wannan matsala dan kusan shi ke kawo rikici tsakanin manoma da makiyayan nan
to ai wannan yanzu tunda muka tunda aka wannan ministry aka sa commissioner mun fara tattauna maganar labuka da mu da dagatai da hakimai kuma muna nan muna shirye zama da su yanda za a fidda labi don a samu zaman lafiya tsakanin makiyaya da manomi
na'am
Naija
na'am yanzu kuna da labi din na burtulauli a nan Naija
akwai burtula da yawa kuma dagatai yanzu alƙawari yadda muka zama sun ce za su taimaka duk inda ake ciwo saman dutse za a daina inda aka da labi za a bude kuma sun yi alƙawari cewa mu zo mu zama da su mu neme su shawara da su daga kai da hakimai na jihar Niger in dai suka ba mu goyon ba kamar da muke so insha Allah ko labi a Niger za a bude shi babban labuka ma akwai su a Niger insha Allah da masharuwa da sauransu
masu sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ƙarshen tattaunawar kuma ta bakin gwamnatin jihar Niger yanzu a madadin shugaban gamayyar kungiyoyin Fulani makiyaya a Najeriya Alhaji Sani Juli da kuma wakilin mu a Niger Mustapha Nasiru Batsari sai kuma Julie Leather Creation da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
ta bayyana shi ne kiran mu ran nan arzikin mu shi ne uwa uwa mu san gina ma tushen arziki shi ka mu